Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat Dan Mai Soro, muka sake shigowa da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan rawar da 'yan jarida za su taka a wajen tabbatar da sahihin zaɓe, inda yaya za ku tambaye ku yadda kuke ganin ƴan jaridan za su tabbatar da sahihin zaɓe. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2025655. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Madugun 'yan tawayen kasar Sudan ta Kudu Riek Machar da shugabannin kungiyar kawancen 'yan adawar Sudan ta Kudu sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya wacce za ta kawo ƙarshen yakin farar hular da aka ɗauki shekaru 5 ana yi a kasar. Machar ya sanya wa yarjejeniyar hannu a yau Alhamis a babban birnin Sudan, wato Khartoum, bayan da yake amincewa kwanaki 2 a baya. Manyan shugabannin kasashen duniya da mutanen Sudan ta Kudu na saka ran yarjejeniyar za ta kawo ƙarshen yakin wanda ya kashe dubban mutane, ya kuma sanadiyar rasa gidajen mutane fiye da miliyan 4 a kudancin Sudan da kuma akalla miliyan 2 daga kasashen ƙetare. A yau Alhamis ne Amurka ta ƙara tsawon takunkumin da ta ɗora wa Amurkawa na zuwa Koriya ta Arewa har tsawon shekara guda, inda ta ce zuwa wajen na da matuƙar haɗari a gare su. Hana tafiyar da aka ƙara zuwa 31 ga watan Agustan shekara mai zuwa na zuwa ne a yayin da Amurka ke ƙoƙarin cimma yarjejeniyar warware shirin nukiliyar yankunan Koriya, wanda Koriya ta Arewa ke ƙoƙarin kawo tsaiko. A lokacin da shugaba Donald Trump ya bar taron kolin da suka yi da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Yuni da a ƙasar Singapore, ya bayyana Koriya ta Arewa a matsayin wacce ba za ta ƙara kawo barazana ba. Wato, a tunanin Kim ya amince ya kawo ƙarshen shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. A kwanakin nan kuma, jin haushin yadda abubuwan ke tafiya ba ta yadda aka tsara ba ya sanya Trump umartar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ya fasa zuwa Pyongyang domin ci gaba da tattaunawa kan warware nukiliyar. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya akan sha'anin ƙasar Siriya Stephen de Mistura ya yi hasashen cewa akwai yiwuwar ɓarkewar mummunan tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar. Mistura ya ce akwai kuma damuwa kan makomar ɗimbin mutanen da ke yankin Idlib, inda sojan Siriya tare da goyon bayan na Rasha ke shirin ƙaddamar da hare-hare don kawar da sauran bishi-bishin dakarun 'yan tawaye da suka rage a wurin. Daman tun bayan da gwamnatin shugaban na Siriya Bashar al-Assad ta yi alkawarin kawar da mayakan 'yan tawayen daga Idlib, ake ta samun ƙarin kai hare-hare ta jiragen sama a cikin watan nan, abinda kuma ke janyo fargabar cewa watakila za a afkawa garin da gagarumin farmaki mai kama da wanda aka taɓa kaiwa a yankunan Aleppo da Ghouta a watannin baya. Mutanen kamar miliyan 3 ne dai ke zaune a garin na Idlib, wanda suka hada da mutane fiye da miliyan 1 da suka yi gudun hijira daga wasu sassa na Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da wani sabon hari akan kafofin watsa labarai da 'yan jaridu, da ya ce suna son su nuna kamar fadarsa ta White House ta zama wani gidan rudani inda manyan ma'aikata suke ta barin aiki. Abin da ya ce ba haka ba ne, har ya kara da cewa fadar na tafiya lafiya kalau ba tare da wasu matsaloli ba, illa kawai 'yan sauye-sauyen da ba a rasa ba. Haka kuma shugaba Trump ya karyata labaran da aka bada na cewa 'yarsa Ivanka da mijinta Jared Kushner ne suka kitsa makirci, wanda ya sanya wani lauya mai suna Don McGahn ya ajiye aiki, inda aka bada hujjar cewa wai ba a gamsu da goyon bayan da yake baiwa shugaba Trump ba. Trump ya ce ba abin da ya hada ƴarsa da mijinta da tafiyar lauyan.
Hafsat da mai soro ta karanto mana labaran duniya. To, bari mu bude taskar rahotanninmu a jamhuriyar Niger inda hukumomi suka hana waɗansu 'yan fafutuka fita daga tashar jirgin sama da ke Agadez inda suka yi niyyar gudanar da wani zaman muhawara kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyarmu Tamar Abari ta haɗa mana.
A safiyar yau ne Laraba aka tsare wata tawaga ta kungiyoyin hararon hula a babban filin jirgin sama Mano Dayak na jihar Agadez. Musa Cangari na Alternative Espace Citoyen daya daga cikin tawagar ya mana karin haske kamar haka.
Muna filin jirgin Agadez inda aka turo sabarin tsaro da hana mu shiga cikin gari kuma ana jiran adamu jirgi wanda zai zo a samu a koren mu zuwa wani wuce. Dalilin da abin da suka gaya mana sun ce wannan zuwa mu zai kawo matsala. Akwai waɗansu mutane wanda suka yi barazana cewa da ba za su bari ba mu yi mawaka wanda mafi ya yi a cikin hakarsu. Akwai da cewa ɗaya daga cikinmu ya hudu waɗansu maganganu a can da wanda su mutane a garin suka duba a kan cewa abin ya musu zai.
Ko kun gamsu da hujjar da su hukumomin na jihar Agadez suka bayar?
A'a, yanki ne na kowane ɗan Nijar da yi duk da yake su a cikin Nijar kasa ce ba mutuka. Kuma yanki ne kungiyoyi su fara muhawarori a garuruwa duk inda suka ga dama. Banci shi aka ce za a hana mu mu shiga cikin gari. Don wannan abin da suka faɗi kaman an taka haƙƙinmu na 'yan kasa mu je inda muka ga dama. Wai ayyukan mu na kungiyoyi.
To ko menene abin yi a yanzu?
Mu abin da za mu yi shine mu ci gaba da kokuwan mu. Nan an so a gwada mana cin gari tunda an kawo jami'an tsaro da sauransu a wasana mu hito. Muna mu shigar da kara akan hani da aka yi na kwakwaran kuma akan hana mu da aka yi na mu shiga cikin gari.
Sai dai daga nashi waje minista Kalla Mutari mai wakiltar ministar cikin gida ya bayyana makasudin wannan matsala.
Wannan horokulata suna da wani program ɗin suna shiga ƙasa su yi gargaɗin jama'a ga irin bukatoci wanda an nasu. To sai a Agadez sai mun ka ga wata takarda ta fito da sunan zaɓaɓɓen al'umma wanda ke cewa wannan taro ba zai faru ba a Agadez. Saboda cikin wa'annan 'yan taro akwai wanda sun ka taɓa zagin su da wa'ansu dai magunguna da irin wa'annan. Kuma daga baya sai muka ga abin ya ɗauki wani salo har da jama'a sun shiga cikin zancen. Kuma shi wannan taro yau ne ya kamata a yi shi ga su 'yan hulagun sun zo. Sai mun ka ci to abin da ya sauki gare mu mu gaya musu su ɗage wannan taro nasu kafin mu maido kwanciyar hankali.
A cewar ministan sun yi hakan ne don kiyaye wani saɓani ba kuma yana nufin ba za su gudanar da taron nasu ba.
Muna kiyaye su ɗan wurin hular su yi haƙuri Agadez ƙasar mu ce san ma akwai doka da oda za mu maido doka da oda kuma za su je su taron su kamar yadda an kasa bai koyo.
Yanzu haka dai 'yan wurin hular a cewar minista an ba su izinin yin wannan muhawara ta su a jihar Maradi kafin daga bisani a daidaita lamarin na Agadez su kuma dawo su yi muhawarar su. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
A gaida Tamar sai kuma batun kare haƙƙin bil'adama da kuma rawar da 'yan jarida za su iya takawa wajen tabbatar da sahihancin zaɓe ga Hassan Umaru Tambuwal da rahoton gangamin 'yan jarida a birnin Badan.
We are gathered here in compliance with the directive by our national secretariat to stage a peaceful protest.
Comrade Adeyemi Paniran yace mun taru domin mu bi umarnin uwar kungiyar mu ta kasa mu yi zanga-zangar lumana domin mu nuna adawar mu a game da musgunawar da ake yi wa 'yan jaridar Najeriya.
We are here gathered to say no to all
all forms of maltreatment of Nigerian journalists. We are here to say no to inhuman treatment, be it from security agencies, from politicians.
Comrade Panneran yace bamu yarda da kowace irin muzgunawa yan jarida ba, bamu yarda da kuntatawa yan jarida daga jami'an tsaro ba, bamu yarda da kuntatawa daga yan siyasa ba, kai koda daga al'umma ne bamu yarda da su kuntatawa yan jarida ba. Ya kuma kara da cewa ya kamata a mutunta yan jarida tare da basu darajar su saboda ayyukan su na wayar da kan jama'a da ilmantar da su.
To rahoton Hassan Umaru Tambuwal kenan. Wakilin Murtala Faruk Sanye ne kuma yayi hira da Dr. Abubakar Abdullahi, wakilin kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Sokoto dangane da wannan batu.
Muka lura ko muka yi la'akari da tun lokacin yakin yancin kai a gidajen jaridu da radio sun taka kyakkyawar rawa domin tabbatar da samun yancin kai. Haka ko lokacin sojoji, muna iya tuna su Delegi wasu Ray Ekpus, waɗanda gaggan yan jarida ne waɗanda da su aka yi tafafatuka har aka samu aka tujo da wannan mulki na demokaradiyya daga shekara ta 1999. Kuma daga wannan lokacin mun samu yawaitat gidajen jaridu, ta gidajen talabijin, gidajen rediyo, jaridu, ga sunan barkatai, wasu na gwamnati, wasu kuma na ɗaiɗaikun jama'a. To amma abin ban takeici shine sai ya zamana irin yadda ake hulɗa ɗan jarida da ainihin musamman shugabannin ƙasar nan ba hulɗa ba ce wadda za a ce eh kyakkyawa. Mun ga sau tari da yawa an kakkama su, an rufe, wasu ma an kashe su, babu wani bayani na game da kisan su, wasu kuma amma rurusa ainihin gidajen talabijin ko gidajen rediyo. Ko nan ba da jimawa ba, akwai wani kyakkyawan misali daga jihar Oyo, inda aka je aka rusa wani FM station. So akwai ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda kuma mu ta mu fahimta shine idan ba media, idan ainihin su bangaren yan jarida ba su samu kyakkyawan yanayi ba, to aikin su musamman na tabbatar da demokradiyya zai samu ainihin iskali. Shi yasa muka fito domin mu tsaya tare da su, mu nuna goyon bayan mu gare su, na cewa ya kamata gwamnatin Najeriya, wannan gwamnatin kuma gaba daya, kowane mataki na gwamnati da su yi la'akari da irin yanayin aiki da kuma matsalolin da ainihin yan jarida ke fuskanta, kuma a yi kokarin magance su domin a samu sawaba, kuma su iya ainihin taka rawar da ya kamata su taka a matsayinsu na wani bangare wanda ke tabbatar da mulkin demokradiyya a ƙasar nan.
Akwai kalubale biyu da Najeriya take fuskanta. Na farko kalubalen tsaro, na biyu sha'anin siyasa da yanzu haka ya gangaro. Shin wanne daga cikin su ne aka fi amfani da shi domin musguna yan jarida?
Ai idan ka saurari jawabi na, suna ɗaya daga cikin abubuwan da na zayyano waɗanda su ne ke cima ainihin yan jarida tuwo a ƙwarya. Amma dai mafi raɗaɗi wannan shine irin yanayin da ake tafiyar da siyasar. Muna ganin gwamnatocin jihohi misali waɗanda ke da gidajen radio da talabijin sun zo sun maida waɗannan gidajen kamar ainihin mallakar su, sai abinda suke so a faɗa, wanda ba sa so ba za a faɗa ba. Kuma idan kai ɗan jarida ne kana aiki cikin waɗannan wuraren, baka da damar kai wani rahoto ko kai wani bayani wanda akasin abinda ainihin gwamnati ke bukata. Nan ba da jimawa ba mun gani a jihar Ikiti, inda gwamnan jihar gaba ɗaya kaco kan kahin ma hukumar zabe ta ƙasa ta bayyana sakamakon zabe, yaje ya kwaci gidan talabijin din yayi sanarwa ta cewa ga ainihin sakamakon zaben da an kai a jihar sa. So irin wannan yanayin da ainihin yan jarida suke ciki duk ya ta'allaka ne da ta yadda muke ta yadda gudanar da ainihin siyasar ƙasar nan. Shi karan kai ne rashin tsaron ai ya ta'allaka ne daga ainihin irin yadda su yan siyasa ke gudanar da lamuran su. So idan ainihin shi political environment din ya zama safe and stable, to ina ganin kusan matsalan tsaro, matsalolin da ke shafa yan jarida da kuma sauran bangarori na al'umma duk za a iya samun sawaba kansu.
To madalla Dr. Abubakar Abdullahi kenan a hirarsu da wakilinmu Murtala Faruk Sanyina. Batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku akai kenan kuma yau tambayar ita ce, yaya kuke ganin rawar yan jarida a wajen tabbatar da sahihin zabe?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla kai tsaye akwai mai ra'ayi na farko a Kaduna. Wake bisa layi.
Grace, ina muku barka da yammaci. Sunana engineer Dan Juma, mai gidan video daga nan garin Kasuwar Magani, Karamar Hukumar Kajuru, Jihar Kaduna, Najeriya.
To, alheri ya gaida engineer Dan Juma. Ina gudunmuwa ka ga shirin yau.
Wato, gudunmuwa na musamman akan wannan maudhui da aka kawo dangane da irin rawar da ƴan jarida za su taka. Kasancewa aikin jarida yana ɗaya daga cikin aiki da kowace irin ƙasa tana tunkawo da aikin jarida, kuma ƴan jarida sa ɗaya daga cikin waɗanda suke iya ba da gudunmuwa wajen taimaka ma ƙasa wajen samun zaman lafiya, sannan kuma da samun ingantaccen zaɓe a cikin ƙasa. Kirana ga dukkan waɗanda suke mallakan kafafen yaɗa labarai, musamman masu zaman kansu, ya kamata su iya abin da suke iya yi don ganin cewa Najeriya ta dore a matsayin da take a halin yanzu. Kaɗan daga cikin gudunmuwa na ke nan ma, kowa fatan alkhairi.
To, alheri ya gaishe ka, mun gode kwarai da gaske. To, wa ke bisa layi?
To, aji alheri, barka da yammaci.
Barka ka dai, wa ke bisa layi, kuma daga ina ake bugo waya?
Sunana Murtala ne, kuma ina kiran ku ne daga garin Rigatsawar da ake wadda take a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To, Malam Murtala, barka da warhaka.
Na gode ya jaleri. To, gaskiya ƴan jarida a al'ummu a duniya gaba ɗaya mutane ne masu kokari, masu kuma taimakawa al'umma, muna gani. Ɗan jarida ne za ki gan shi ana yaƙi, shi ba soja ba, shi ba kuma ba, amma dan dai ga a duniya ga halin da ake ciki, za a gan shi cikin tsamo-tsamo, cikin safagen daga yana ɗauko rahotanni. Amma magana ta gaskiya, ƴan jaridanmu na Najeriya kusan gaya miki su akwai mafi yawanci, ban ce duka ba, akwai na kware, akwai gyara a kansu, wanda muna kira hukuma ma gaskiya ma harkar jarida ta Najeriya garan bawu. A sa dokan da duk mutumin da ya je nemo rahoto ko ya watsa wani hoto, in dai ba sahihi ba ne kawai, bar aiki kuma a mai hukunci shi ne kawai. Amma suna fada daraja kamar yadda na gaya miki. Ya ishe ki misali, kwanakin ɗan jarida ya ɗauko rahoton nan a Jos, su ya yaɗa kafafen yaɗa labarai, aka bincika aka ce kuma ba gaskiya ba ne, wata biyu ba a yi ba. Kin ga irin wannan akwai matsala. Shawaran da muke ba su kenan, su gyara aikinsu, su ci gaba da darajansu da musu addu'a, da fatan za ku tashi lafiya.
To, madalla, har yanzu dai muna Kaduna, wake bisa layi a Kaduna.
Sunana Prince Abubakar daga nan garin Kasuwar Magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To, Prince, kai kuma ka ji abin da Murtala ya faɗa, ya ce akwai gyara. Wani gyara kake gani ya kamata ya harkan harkokin ƴan jaridu a Najeriya?
To, gaskiyar magana, muna so mu ja hankalin su kansu hukumomi a ƙasar nan da shugabanni, ba zai yiwu a dinga musgunawa ko cin zarafin su ƴan jarida ba. Na ganin cewa ma ai masana sukan bayyana ƴan jarida a matsayin kaso na hudu a kan waɗancan ciraku guda uku, wato na ginshikin ko irin demokaradiyya ma baki daya. To, ashe kenan suna da matukar muhimmanci sosai, musamman ta fuskan tabbatar da ingancin zaɓe, da ba kowa dama don bayyana ainihin hakikanin ra'ayinsa don tabbatar da adalci a ƙasa. Don haka irin waɗannan musguna da ake musu a daina, saboda mu muna ganin kamar wata tauna tsakuwa ce don tsorata su kafi aikinsu na gaskiya da adalci. Wannan shi ne abin da muke kira ga shugabanni. Na gode.
To, madalla, Prince Abubakar daga Kaduna. To, bari mu tafi jihar Filato. Wake bisa layi a Filato?
Salamu alaikum. Kina magana da Yushau Damba ne daga Candam, jihar Filato.
To, Malam Yushau, barka da warhaka. Ya, Malam Yushau, kana tare da mu ko kuma layin naka ya tsinke?
Assalamu alaikum.
To, wa alaikum salam. Malam Yushau ne?
Na'am, Malam Yushau Damba ne daga Candam, jihar Filato.
To, ya aikin ƴan jarida a jihar Filato?
Gaskiya aikin ƴan jarida a jihar Filato yana da muhimmanci, domin ƴan jarida su ne ido mu talakawa, su muke sa hankali mu a kansu domin mu san abubuwan da yake faruwa. Muna kira ga hukuma don Allah su daina ainihin musguna mu, domin wani ɗan jarida ya faɗi gaskiya, to ya samu matsala da hukuma. Muna kira ga hukuma don Allah su san su daraja ƴan jarida, mu talakawa muna dogaro da su ne.
To, madalla, mun gode. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan rawar da kuke ganin ƴan jarida za su iya takawa wajen tabbatar da sahihin zaɓe, kasancewa ana gab da shiga harkokin zaɓe ko kuma siyasa dumu-dumu a cikin Najeriya. To, bari mu tafi jihar Yobe. Jihar Yobe, wake bisa layi? Aiko, gaskiya kamar kana cikin wani rami ne, dan kusanci wayar taka ka kuma dan ƙara murya.
wato
ya lawan kai ya kake ganin wace rawa ya kake ganin yan jarida za su taimaka wajen ganin an yi zabe da zai zama karbabbe a Najeriya.
Ai mu yan jarida guduma wanda suka ba suke ba ma ba zai mutunta ba. Kuma tana ɗaya daga cikin mutanen da suke ba mu gudunmawa a harkar da mutumiyya mu faɗi kuma ne ne shi haka suke ne. Ai yan jarida ne kulluwan mu gaba ɗaya a harkar siyasa.
To madalla daga jihar Yobe kuma bari mu tafi Lagos. Wake bisa layi a Lagos? Wake Lagos? To Lagos bisa dukan alamu layin naka ya tsinke. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yan agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 5 saura minti 10. To bari mu sake komawa jihar Kaduna. Jihar Kaduna yau dai kun sa layi. Kuna sa layi Kaduna.
Antigrans kin san muna mai da hankali, muna rike waya kamar 8 guda 9 a hannunmu.
Wai ashe bari masu sauraro su ji sirrin yadda ake kawo samu.
Rediyon BOA da ke Najeriya, Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To, ina gudun maka ga shirin.
To, Antigrans, akwai abin baƙin ciki, abin abakin takaici da za ki ga ɗan jarida, kamar mu nan kin gani ina aikin jarida na kafar watsa labarai a Najeriya. Amma abin da zai ba ki mamaki, za ki ga ɗan jarida yana program, ya buɗe layi akan political program. Amma za ki ga ƙoƙarin da yake sai ya nuna site akan inda yake. To, don haka akwai matsaloli da yawa gaskiya, ya kamata a ce hukumar jarida ta Najeriya ya kasance. Ce tana hada wani kwamiti ko kuma hada musu wani wakutan wanda za a rika fadakar da su akan cewa dan jarida bai kamata ya nuna sadin shi akan maganar siyasa ba.
Ka ku faro bayanai Alhaji Musa Garo, sai dai kuma Malam Dan yana daga mana hannu sabiri da haka dole mu ja birki ne na hakikanta cewa nan gaba za a saki samun irin wannan daman. To madalla ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin ne da Black Stars ɗin ƙasar Ghana. Inda labari take isowa yake nuna cewar a ranar 3 ga watan Satumba, coach Akwasi Appiah da 'yan wasansa za su huda sassanin su gabanin gasan samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka da za ta yi da ƙasar Kenya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana na matasa ƙasa da shekaru 17 da Black Starlet za su tashi zuwa ƙasar Niger a ranar Litini gabanin gasan samun cancantar shiga gasan cin kofin Afirka na matasa na rukunin Zone B a sabuwar shekara. Kocin ɗin na Black Starlet Karim Zito ana sa ran zai ambaci 'yan wasa guda 25 da za su tashi tare da shi zuwa ƙasar Niger. Sai dai Abdul Karim Zito ya nuna ɓacin ransa game da dakatar da 'yan wasan sai biyu waɗanda sun ƙasa samun shiga cikin sa'o'in su 'yan wasan bayan an nazarce su aka nuna cewar sun wuce matsayin shiga cikin gasan. Mai koyar da Black Stars wasa coach Kusi Appiah ya amshi kuɗi CD 180,000 daga Ashfomi domin tallafawa gidauniyarsa. Kusi Appiah dai ya kafa wannan gidauniya ne da aka damar a bara da nufin inganta halin rayuwa na tsofaffin 'yan wasa ta taimaka musu da kuɗi da kula da kiwon lafiyarsu da kuma cigabansu. Sai dai kuma zakaran ƙasar Ghana Edwana Stars za ta tashi zuwa ƙasar Morocco domin karawa da Raja Casablanca a zagayen ƙarshe na gasan cin kofin CAF Confederation na shekara 2018 da 'yan wasa 14 kacal, masu tsaron gida guda biyu da sauran 'yan wasa guda 12. Saboda ita zakaran na ƙasar Ghana ta fidda tsammani na samun tikitin shiga zagaye na gaba na wannan gasa a dalilin kashin da ta sha a hannu Asak Mimosa da cibiyu da nema 'yan kwanaki da suka gabata. Zakaran damben zamani na duniya ajin bantan waita Isaac Degbe ya yi wa Hidinori Otaki dukar kawukaya zagayen farko na karawarsu a ranar Asabar. Degbe dai ya lallashi Otaki sau biyu yana kai shi ƙasa kan alƙalin wasa ya yi tsakani saboda shan kashin da yake yi a hannun Degbe. Da wannan labari na damben zamani muka iso ƙarshen labaran wasannin na yau. Redwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Babban burin tsare-tsaren gwamnatin Amurka dangane da ƙasar Rasha shine hana Rasha ta da ƙayar baya ta wajen ƙara tsadaccin zali. Hakan ya haɗa da ƙara ƙarfin rundunar soji da tattalin arziki kana da tushen siyasar ƙasar Amurka. Tsare-tsaren Amurka akan ƙasar Rasha ya samu asali ne bisa sanin cewar idan ana so kwalliya ta biya kuɗin sabulu, tilas ne a haɗa diplomasiyar Amurka da ƙarfin soji. A cewar mataimakin sakatare mai kula da harkokin ƙasashen Turai da yankin Asiya, Wes Mitchell, a wani jawabi da ya gabatar a gaban majalisa, ta haka muka kawo ƙarshen rage kasafin kuɗin ma'aikatar tsaro, muka fara sake nazarin ƙara ƙarfin shirin Amurka na nukiliya, muka buƙaci ƙarin dalar Amurka biliyan 11 don haɓaka shirin tsaro na ƙasashen Turai, muka haɗa hannu da ƙungiyar tsaro ta NATO wadda ta kawo kimanin dalar Amurka biliyan 40 don tallafa wa shirin tsaro na ƙasashen Turai. Ta wajen ɗaukar matakan diplomasiyya da ƙaƙaba takamamman takunkumi, Amurka ta yi aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai don rage ƙarfin shugaban Rasha Vladimir Putin na cin zali. Ta wajen cin tare ƙasar Rasha da muƙarraban Putin da ke taimakawa wajen riƙe ƙasar, duk da cewa Amurka ta saka tara mai tsanani sabili da cin zalin da ƙasar Rasha ke yi. A cewar Dr. Mitchell, mun bayyana ƙarara cewar ƙofofin tattaunawa a buɗe suke. A Siriya, in ji Dr. Mitchell, muna samar da hanyoyin rage tashe-tashen hankali don magance karo tsakanin dakarunmu. A Ukraine kuwa muna ci gaba da ƙoƙari ƙarƙashin jagorancin jakada Kurt Volker don ganin Rasha ta cika alƙawalinta ƙarƙashin yarjejeniyar Minsk. Amma duk da haka zaɓi ya rage ma Rasha ta ɗauki mataki na gaba. Amurka ta ƙara wa ƙasashen da aka kai wa hari a Turai ƙarfi a Ukraine da Georgia. A cewar mataimakin sakatare Mitchell, mun ɗage takunkumin mallakar makaman kariya. A tsibirin Balkans kuwa mun taka rawar gani wajen kawo ƙarshen rikici da ake yi a kan sunan Greece Macedonia da kuma tattaunawa a Serbia da Kosovo da cimma burin ƙungiyar EU na zaman lafiya. Daga ƙarshen gabashin Turai har zuwa tsakiyar yankin, muna ƙarfafa amfani da hanyoyin samar da makamashi daban-daban da yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kan al'umma. Rasha tana haddasawa da kuma ɗaukar nauyin waɗannan matsaloli da nufin gurgunta al'umma da gwamnatoci don magance barazanar gwamnatin Amurka da ƙungiyar NATO da ƙawayenta na aiki don kawo ƙarshen wannan matsalar. Amurka a shirye take ta kawo ƙarshen cin zalin Rasha da duk wasu ayyukanta na munafunci. A lokaci ɗaya, ƙofofin sulhu a buɗe suke. Mai ba da shawara a harkokin tsaro namu ya gana a Geneva, wanda ya ce ya kamata Rasha ta ɗauki sabon salo. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaida harande rayuwar kenan kafin mu ƙarƙare dai ba mun cinye lokaci sabili da haka babu takaitattun labarai duka-duka a nan za mu dasa aya a yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu kawo muku waɗansu shirye-shirye yanzu a madadin
Hafsat Bello dan Maisoro
da Daniel Don wato Brown da kuma Mr. Tarawale da suka taimaka wajen ganin nasara wannan shirin alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya da alheri.